suke zamani da su basu yi rabuwa ba yanzu da nassin alqur'ani ba wanda ya rige cikin su kazzabat samud wa ad bil qari'a wa amma samud fa uhliku bi taghiya fa halakata su ba wa amma ad fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fa tara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jaz nakhlin khawiya sai Allah ce fa hal tara lahum min baqiya kaga rabuwarsu to wai baka labarin da suke waja'a fir'aun wa man qablahu wal mutafikatu bil khati'a fa'asaw rasul rabbihim fa akhazahum akhzatan rabiya duk ba an halakata su ba to wai baka labarin ko mai suke dole baka da hanyar zaka samu labarin da suke sai ta hanyar wahayi Allah ya ce ko annabi ya ce فإذا كان عندك دليل تقول به وحيث لا دليل فلا كلام بشيء نبا إما دليل برما كذلك سمنا كريكي وانا مسيحين قائدا لو أبد يوشي نال أمتن بايا حين يرغان يسيسين نسي يتفتا كذلك نبا أمقاش رياج نينا فدا منا واتو لدبان ديكا ما تم لدبتن سوغا بانا يا فتانو ما سكرن تروا لدالبي دكنا منا ko doka muna ƙara mutuna ilimi za ku yi kuskure zai iya kuskure ko kuna bukatar nasiha ne da bukatar nasiha kuma idan mun tashi da nasiha ta juna sai mu yadda za su amfana da ba dan adam ko don lokaci ba a kai gosa kame amma yau da gobe ke sa ya zama mai kame ko abin da ke mai shi da mutum ya zama kame ne kuma sai ilimi da halartar inda ake karatu ko don sai ka ji wani abu da jiya ba kana yin sa ba dai ba sai ka gyara an faɗi laifukan ka goma karka dauka cewa an yi manhajoji an faɗa bugar magana cikin goman nan ba ka iya wani lokaci guda to zaɓo wanda ya fi girma ko ɗaya ne ka ɗauka ba ka rage ba gobe ka sake rage wani wasu rana ka sake rage wani har a zo ba ku ba shi ke nan ba walaikum salam na ubunar masau ya ce da an mara fila fashar rufu wannan hadisun yana cikin bukari ka ce yanzu akwai lokacin da sabanin ka zantowa rahama babu inda sabanin ka zantowa rahama hadisun da ake ruwaitowa cewa annabi ya ce ikhtilafu ummati rahama bai tabbata ba daga annabi ba ya da asali daga annabi malamai ne kawai suke faɗa ba inda sabani ke zantowa rahama sai dai a ce akwai inda ake yi wa mutane rangwame game da sabani in sun yi akwai inda ba a musu rangwame akwai al'amuran da a iya sabani a kansu abinda ya shafi hukunce-hukuncen shari'a na yau da gobe wajen fayyace adadin alwala a fadadin adadin farillan alwala adadin sunnonin alwala mustahabanta mai ke kawo kwabi mai ke kawo baji ana samun sabani tsakanin malamai wannan malami ce kaza wannan malami ce kaza har lokacin sahabbai aka samu sabani wane ce kaza wane ce kaza hukunce hukunce shari'a to sabanin da aka yi shi a irin wannan muninsa bai kai na sabani akan abin da ya shafi tauhidi ko aqida dai da an samu sabani akan tauhidi ko aqida dole dai ƙarya ke dai yana gaskiya amma a iya samun sabani cikin hukuncin hukunce shari'a ya zanto kowanne daga cikin su ya dace da daidai ko ya kasance ɗaya daga cikin su ya dace da daidai yana da lada biyu ɗayan ya yi kuskure amma kuskuren ya sa an ba shi lada ɗaya da ma bangaren aqida kuwa wato kaga dole ɗaya ya zanto shirye ɗaya ya zanto kwatanci to don haka dai sabani cewa ikhtilafu ummati rahma wannan hadisi bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam magana ce kawai wani ya kisata ya ce annabi ya ce amma ba ta da asali daga annabi na Eh. wannan ba gaskiya bane ba inda sabani ke zama towa ka fahimta da kyau da Allah ce wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk ba za su guse ba suna yin sabani sai waɗanda Allah ya ji kansu waɗanda Allah ya ji kansu za su daina bigina za su daina sabani to wannan mai ayatu ke ne sakwani ne na kowa da kowa domin ma ɗan nan bai sartiya ba shi ba ma ce sartiya wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah kaga ai maha makhtalaftum fihi ma ce sartiya idan ka je can gaba ga na kira ta zo min shay'in wanda na kira shi sai yake sharti tafi da umma kaida ta usul an na kira tu fi siyaqi sharti tafi da umma idan na kira ta zo a jerin gwanin sharadi to tana nuna game hukunci duk abinda kuke sabani na aqida ne na fikihu ne na shari'a ne kan sunna bid'a ne kan wajibci mustahabbanci ne kan haramci halalci ne duk abinda kuke sabani a kansa ya zabi mu gane gaskiya wa hukumu ila Allah hukuncin sa na wajen Allah ta'ala wannan ya shafi kowane irin ba a cewa wai a wannan shabanin aqida ne kawai banda shari'a a ce ba haka bane ba domin annakiratu fi siyaqi shartu tidru yace wa makhtalaftum fi min shay'in kaga nakira shay'in kenan nakira gashi kuma ukidat bi min az-za'ida an yi tawkidin da kalmar min wanda take za'ida ce yi ta biha da tawkidil ma'ana ko hukumu ila Allah shine jawabin shar. So daga ko da yasa ba. Kuma can suratul nisa ta fayyace maka. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Aha fa in tanaza'tum fi shay'in in kun yi sabani fi shay'in cikin wani abu nan ma kafi shay'in na kira ce fi shay'in sharti domin in sharfiya ce ita. Wannan kira ta fi shay'in sharti fi dirhamu. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إذا أقي ساباني وانا يتفر لك على الله ديرني وانا يتفر كويني باجا زامي إنك قدام أبو كوكي رحماني إنك قدام أبو كيبي رحماني سيموتي مدو كيما قنام بيردن دم قنام بكوي مقرورة كان سكيلا قراني داديس مقرورة تيتي زوتك زماني دي سينا بند الله وجبتها daiwa ilimin mu bai kai ba sai mu dora nauyin ga wanda ya tara wa fahimta shi ma bai kai ba sai mu dora ga wanda ya tara shi fahimta ba ko kulli zai ilimin alim in muka rasa wanda ya tara wa fahimta mu ne masu fahimtar fahimta anan sai muka aiki da gwargwadon abin da ilimin mu ya kai mu gare shi ba son zuciya mun dogara da ka'idojin da ake bi wajen istinbat hukunce-hukunce muka gino muka ce kaza da yafi dacewa ya halatta bai aiki da shi ko da kuskure ne har sai lokacin da wani ya faɗakar da mu kuskure ne amma in wani ya faɗakar da mu muka ci gaba da yi muka bauta Allah muna da lada a kansa ka fahimta da kyau yayin da duk aka samu sabani tsakanin malam wani da malam wani tun daga lokacin sahabbai fa wanda ba a cewa a saba maganarsa shine annabi amma wanda duk ba annabi ba to an mai musu da martani shi ma ya mayar ya san wani abu kuma bai san wani abu ba yanzu mafificin al'umma gaba daya in ka cire annabawa da manzanni shine sayyidina Abubakar da harshen annabi wanda yafi kowa khairun nas gaba daya shine Abubakar Siddiq illa an yakuna nabiyya sai fa in mutum annabi ne shine kawai zai bishi daraja to amma Abubakar ya yi ta ba da fatawa sahabbai kuma suna mai masa da martani ce musu ba haka ba ko a zo a tambaye shi wani abu ya yi turus ya ce to nima dai ban sani ya ce a cikin kuwa ya ce a idan ku mai bayani ce wanda yake da bayani ya so nawa aka yi wannan aka cire wannan sai ka zo mai bi masa falala Umar ɗan Khattab cikin hadisin Bukhari annabi yace na yi mafarki an kawo mun wata madara a wani koko na sha na sha na sha na koshi har sai da zanto nonon nan kamar ya fito ta kan farata na da na koshi sai na bawa ya sai na ba Umar dan Khattab shi ma ya sha da annabi ya fado wannan mafarkin da aka ce da mai ka fassara wannan abin da ka sha ka ba Umar yace ilimi da annabi ya yi koshi sai bawa to kuma Umar dan Khattab a hadisi da dama wadanda bai sani ba sai da sabbi suka faɗa kan shi hadisin da yawa kuma sai da Ammar bin Yasir ya sanar da shi wani yace da ji ciwo ba zan iya yin wanka ba ga janaba ta kama ni me zan yi Umar yace dole sai kai wanka sai yace a sai Umar zan sai Ammar bin Yasir yace yanzu kai Umar dan Khattab ka manta ni da kai annabi ya aike mu wata rana muka rasa ruwan alwala ga janaba ta kama mu ni dai sai na je na yi birgima cikin ƙasa yadda zaki ke birgima haka ne na ɗauka haka yake ce mama na kuɓe kana na yi birgima gaba ɗaya na tashi da ya sallah kai ko kai ki yi ka ce ba za ka yi ba sai da muka dawo muka faɗa wa annabi sai annabi ce haba Ammaru ai abin da zai ishe ka kai wa haka da ƙasa ka dafa hannayenka ko hure idan ka hure sai ka shafa hannayenka haka dama da hagu zuwa wuyan hannu ka shafi fuskarka shi ke nan ka zama jirma sai ke sun lace in ka aka yawo da ce ka mai suka birgima a ƙasa sai Umar dan Khattab ce haka ne ko na tuno na tuno na tuno kyakkyar san hadisin amma sai da kai mai wani sahabi ya zo wajen sai ce salamu alaikum har sau uku Umar bai amsa ba sai ya koma ya tafi sa sai Umar ya fito sai ya ganshi ya tafi ya bi shi a guje ya ce dawo ya ce bisa ka tafi ya ce annabi ya ce da aka yi sallama uku ba an samu kuma kuma cikin ka ce ka ga karkewa annabi kariya waye zai maka shaida sai ce kowane sahabi duk sai mana shaida sai mana shaida sai suka tafi cikin garin mutum sai ka samu gungun sahabbai yana zaune suka ce wa annabi ya ce idan mutum ya zo gidanka ya sallama ka ga dama ba boko sako ba yake ba ko ba da rarrawa yake ba ko wato za a ce mai kenan assalamu alaikum assalamu alaikum asu uku shiru to shi ke nan sai ka yi takarda ba wanda ya ce ka karata ba wanda ya ce dole sai ya fito in ya ga dama ya ansa idan ya ansa kuma ka ce wani na san ganin ka ce yanzu dai ba ni da hanzari ka yi hakuri sai lokaci na gaba Allah ce wa in kila lakum murjibu farjibu huwa azka lakum in ya ce tafi ta ci dole ne sai ya fito ka san me yake ciki amma yau idan kai yake da wannan arsa a ce wani ya zama malau ba ka za a ci ba sai a yawan je ma'ayi sallama ya kika kowa ya abu na a takaice ka ga da aka je wajen sahabban da ke zaune ya ce waya annabi ya ce kaza ya ce kaza sai da aka yi tambaya sai sahabbai suka ce waye mafi zama yaro a cikin nan aka duba aka duba aka ce ga shi sai shi ne wani sai aka ce wani tashi ka kawo wannan ya tashi ya koro hadisi ya ce lallai annabi ya ce kaza wato suna so su nuna wa Umar wannan hadisi ne ga magari har yara ba su sani su ga shi ya yi tafiya zuwa kasar Sham ya je zai shiga wani gari sai ya samu ana annoba kamar kwalara ta sauka a gari sai ya tambayi sahabbai menene umarnin da annabi ya yi ko shiriyar annabi ga mutanen da suke tafiya suka zo gari ana kwalara Umar ba ya da bayani wani sahabi yana baya ya garzo yau akan dokin sai zo ce annabi ya ce idan kun zo gari za ku shiga ana kwalara to kar ku shiga in ba ku riga kun shiga ba in kuna ciki kwalara ta sauka kuma kar ku fita har sai an kare yace haka annabi ya ce haka ya ce haka annabi ce ce to ba ko ba sai aka kwana ba sai ke cikin ko hadisi da dama wanda ga shi Umar bai san su ba a mutum sa ba shi yasa Ibn Taymiyyah cikin littafin Rafu'ul Malam an la'imatul a'lam yace ba wani mutum daya shi kadai da ya haddace hadisan annabi gaba daya dole ya san wadansu wadansu bai fahimce su to wanda ya sani ya yi aiki da su wanda bai sani bai fahimce shi wajen dan uwansu shi ma dan uwanka da ya fahimtar da kawai hadisi dai kai ma kana da wani abin da ka sani wanda shi ma bai sani ba saboda a kullum taron tara juna ne ilimi ake kai in karbi na wanda in karbi abin da ba sani ba daga wajen ka kai kuma ka karbi wanda baka sani ba daga wajen na kai ka zanto sababi na zama kamalata ni in zanto sababi na zama kamalarka kullu na yukammilu ba'dahu ba'dha haka yake yukammilu ba'duna al-ba'd al-akhar to da haka sai ga ilimi yaya da cikin al'umma amma idan ni rike nawa nace ni ne shekul islam a wannan zamani ko wasu bi ja baya ba zan karfi na kowa ba sai dai a jina wato bun yi wa kaina adalci ba ko bun yi wa kaina gata ba kai kai ma an karke naka kace la yutawa malikum bil madina kai ke dai ne malikin zamaninka sai abin da kace to baka so bai yi wa kanka gata ba kace cikin ilimi ya duwa yake tafiya yake koyo shi to dan saboda haka duk lokacin da aka yi sahabani tsakanin wani malami da wani malami a da can ko a yanzu tsakanin imamu malik ibn anas da imamu shafi'i ko abu hanifa ko ahmad bin hanbal abinda ake bukata kar ka ce wanne malami ya faɗa ne kar ka ce wanne imamu ahmad ya faɗa ne ka ce kai kayi za ka yi ra'ayin da kau da ra'ayin ɗaya daga cikinsu abinda ake bukata wanne ne ya fi ƙarfin dalili cikinsu ba wanda ake ba wahayi cikinsu ba wanda ya kafa mazhaba ya ce ku zo ku bi ni ba wanda ya wannan da cikinsu imamu malik ibn anas daga cikin manyan ɗalibansa imamu shafi yana cikin manyan ɗalibansa wanda yake ci da su amma imamu shafi gashi na da fatawoyin da sun saba da imamu malik shi kuma imamu shafi daga cikin manyan ɗalibansa akwai imamu ahmad bin hanbal gashi imamu bin hanbal kuma yana da fatawoyin da ya saba wa shafi haka suke ɗaliban juna حدثنا أحمد قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر والنشيد سنة عند مالك كرا سلسلة الذهب سرقا زيناري كرا هو النيكة تبع دك تكيوس جبل من الجبال دوسي دك تكيوس دوا سوچكي علم الحديث إمام أحمد بن حنبل يقرب حديثي دك الشافعي إمام الشافعي يقرب حديثي دك إمام مالك imam malik ya karba hadisi daga nafi nafi ya ji hadisi daga abdullahi da umar dan abdullahi da umar kuma daga annabi kai sai ce mutu silsilatu dhahab wato sarkan zinari yake zinari da zinari ba mutu gulla ko wanne ka daga amirul mu'minin da a duniyar hadisi to kuma ko wanne imam ahmad ke cewa shafi'i a shafi'i kake ce da imam ahmad kai imamu ahmad yanzu ka fi nusu na hadisi duk da na karanta da kai da zaran ka ji wani hadisi da ya sa a ba wata wata garzayo ka faɗa sawan hadisin nan daga iraki yake daga kufa yake daga makka yake daga madina yake a ce dai annabi ya faɗa so ka faɗa mai shi zan yaki da shi malami ke faɗa ɗalibin sanka yace kai yanzu ka tsara hadisin da sun kuna wa yawa da haka duk inda ka ji babban hadisin da ka san ba a wuri na ka ji shi ba wurin wani malami ka samu banda ne da zo ka faɗa mun neman yayi ke dukkan su kowa ba ya samu kamala da daliban sa ba da karan kansa ba duk wanda ya samu kamala cikin su gurgurdan yadda daliban su suka bashi haɗin kai saboda idan kana da dalibai masu hazaƙa da basira kowanne yana bincike kana karatu ana maka gyara kana karatu ana maka gyara ba kuma rigewa ba da reni ba fa a cikin kwanciyar hankali cikin ruwan sanyi wani ma sai an tashi abdullahi bin wahab mai an tambaye malik me hukuncin tsatsafe ya zo a cikin alwala malik yace wannan ba sunna bane ba sai kan tsatsafe ya zo kan abdullahi bin wahab kuma yana da hadisi kan wannan bai daga hannu ya ce malam hadisi wannan ne sai karatu sai su yi kyale sai da aka tashi da karatu duk mutane sun tafi sai ya rafo wajen imam malik mura da ce aka muka Allah ga kuma na hadisi na taɓa gani an ce gashi gashi an da ya yaro na ya ce kawo shi miji ya kawo sanadin hadisin haddasana fulan kala haddasana fulan kala haddasana fulan kana nabi sallallahu alaihi wasallam yukhallilu asabi'ahu fil wudu'i sai ce wannan hadisin ko ai hasan ne da malik kalli mazajin hadisin ya ga hadisi ne zai yi bai ce komai ba shi abdullahi bin hawa bai sake cewa me ra'ayin ka ba malik bai ce komai ba washe gari sai imam malik ya fito da wannan hadisin ya karanta cikin alwala cewa annabi yana tsatsaife hannunsa cikin alwala a kurci jiya ka ce kaza ya ce to yau kuma na ce annabi ya ce jiya kuma ni na ce ba shi ke nan an samu nan sigar wasu magana ta kare an yi gaba sai ilimi ya ta yaduwa cikin al'umma to irin wannan ikhlasi ya kamata mutum ya rinka yin kiyamul layl da dare na roƙon Allah ya arzuta shi wannan zuciyar ka ci gaza ka karɓi gaskiya daga wajen kowaye in dai sunan ta gaskiya abokinka ne mai adawa da kai ne yare na kaba yare na kaba ya fi kake ka rube fi ka ba ba ne sunanta gaskiya ba ta zanto ita ce matar da kake nema ka ba da kowane sadaki wajen aurenta gaskiya kariya ko ba ruwanka da ita kowaye ko musulminka ne faɗa maka ita to haka ake son musulmi ya zama da da haka ita miya ta cikin jama'a amma da aka san zuciya ce da cikin harkar ilimi sai sa sai ilimi ya kiyaye har yanzu kuma in muka dawo to sai Allah ya dawo da albarkar ilimi inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim to daga kai shike da daga kai shike to daga kubin saboda akwai wazi da daga kubin shike ba dai ya su wani ce na ce maka da hannu na ce ka da ya kalli asabi a ku na ce asabi a yadai ya su kawai da ce ban fayyace na hannu ko na zuba ba amma kila wajen kwatance ne maka magana da hannu sai ka fahimci wannan yanzu ka gaya kamar daga wata Abdullahi bin Wahab Abdullahi bin Wahab sai da ya bari an bari ya fada wa bari مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ولذلك خلقهم to wannan yana komawa zuwa ga mai kenan menene farkon ayar farkon ayar wa ma kana rabbuka mulikal qura bi zalmin wa ahluha muslimun wa law sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk wa lidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbik la amla'anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in ولذلك خلقهم دومين هكا نيي حديثيس دومين مي دومين صاباني كو دومين مي ودن سمع لما سكتي اي دومين صاباني تو انان سيسو قصر صاباني لتو وشيني صاباني لكي سكاني موني زو مسلميوني زو مكافي هكا جنن دامر الله يسو دوني اتسابقو هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها هكا دنيا التي تندق فالقوان تهكا سنتر سيانسا مكافر يكون سيانسا ومن يدك يدس زمد إيه بلاس زبا دن قنن دامر الله بلاس زمد إيه بلاس أبا بايلا نفهم هكا يعني جيس دنسي تساباني با مدوكيش أمثلين ساباني إلو من دمكي أيو dan idan ya halicce su dan wannan kuma dan me zai hana su sabani dan me zai ce wa ta simu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu kaga ya hana sabani ke wa la tafarraqu wa zkuruni matallahi alaykum id kuntum a'da'an fa allahu bayna qulubikum fa asbatum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa quratin min an-nar fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinu allahu lakum ayatihi da allakum tukliku sai ce waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum al-muflihun wa la takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu kaga to hali ne ai min ba'd ma ja'ahum al-bayyina sai ce innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay wa la takunu min al-mushrikeena min alladheena farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun in ya halice su dan wannan kuma dan me zai hada su shi kado ba zai to da haka wancan abinda suke nufi wannan li zalika khalaqahum can wancan mashi'a ta cewa law sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida da ya so da sai zama al'umma dai to bai zo ba dan sai ta sister mun to wani ne yahudanci wani ne nasaranci wani ne musulunci to da zalika khalaqahum yahudu ila can wuri kenan ba wani zalika kalaba mu ya halitta mutane dan sai sabani wanda yace ba dan Allah ba ko ne wanda yace biyar ne ba dan wanda ya halitta su an bai ta ku ai na riga na magribi idan Allah, gobe da magribi ma muna da insha Allah, kuma jibi ma haka insha Allah. Zai biya kuri haka abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wannan kuri kuskure Allah shi ya fi muna. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sai mun haɗu a wajen dare kenan nan da wadan su mintuna masu zuwa ko. Assalamu alaikum. Yanzu kuma za mu tashi ne a babu na waƙidar wudu. Babu na waƙidar wudu. Haka ne ko? Wato wannan babi ne da yake magana dangane da na waƙidar wudu. Ababen da suke warware alwala. Babu na waƙidar wudu. Malam zai magana dangane da ababen da suke warware alwala. Galibi malaman fiqhu sukan fayyace cewa ababen da ke warware alwala iri biyu ne. Kashin farko ahdath, kashi na biyu asbab. Idan sun ce ahdath jam'i ne na hadath, abinda suke nufi da hadas shi ne duk abinda zai fito ta ɗaya daga cikin kafofi guda biyu, ko ta gaba ko ta baya, kamar bawali, kamar bayan gida, kamar rihi, kamar maziyi da sauran al'amurra makamantansu. To wannan kowanne daga cikinsu ana kiran shi da suna hadas, fitowansa kuma yana warware alwala. To kuma sai asbab. Asbab su kai tsaye ba warware alwala suke ba, amma samuwarsu na iya haifar da warware alwala. Kamar barci, idan mutum ya barci zai iya rihi ba tare da ya sani ba, to kaga alwala ta warware ke. Kamar kuma shafar mace, wannan ma kuma zai iya haifar da warware alwala, domin idan mutum ya shafi mace da sha'awa mazi zai iya fita daga jikinsa, fitowar mazi kuma warware alwala ke. Da sauran dangogin al'amura da malamai ke magana a kai. To waɗannan al'amura, in ma su zama a hadas, in ma su zanto asbab, ba haka kawai za mu ce kaza na warware alwala ba, sai in akwai dalili daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa cikin al'amuran waɗansu malamai sun ittifaki cewa kaza na warware alwala. To duk inda aka yi ittifaki ya zama dole kawai mu yarda, ba wani cewa. Waɗansu al'amuran kuma malamai sun yi saɓani. Wasu su ce kaza yana warwarewa, waɗansu su ce kaza baya warwarewa. To idan suka yi saɓani sai mu lura da dalilin kowa, mu ga dalilin wa ya fi ƙarfi. An gane ko? To don haka sai ya fara koro hadisai a cikin babu, ya ce an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam على عهده ينتظرون الإشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. عن أنس بن مالك أنكر أول حديثي دقى أنس بن مالك صحابي النبي صلى الله عليه وسلم kuma khadimin annabi wanda yake yaron gidansa ne. Shekara tara ko goma Anas dan Malik yace nayi ina hidima ga annabi, amma bai taba cewa ba dan me kai kaza ko dan me ba kai kaza ba. Shekara goma yaron gidanka, ko me ba fulawar ruwa, ko me wanke-wanke, ko direban mota, bai taba cewa ba me yasa kai kaza ko dan me ba kai kaza ba, saboda sabajin hakurin annabi sallallahu alaihi wasallam. Da haka har ya dace da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Anas bin Malik yace kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sahabban annabi da damu ci tabbata gare shi sun kasance ala ahadihi a zamanin annabi, lokacin annabi da dare kafin ya bar duniya. Yantaziruna al-isha'a, sun kasance suna jiran sallar isha'i a masallaci. Annabi bai fito ba, sai ta jira hatta tahfika rusuhu, har kawunan su rinka rangwadawa dama ko hagu. Shine tahfika rusuhu, yani hatta tamila rusuhu, har kawunan su rinka karkata dama ko su karkata hagu. Saboda me? Saboda gingidi. Thumma yusalluna, sannan sai su tashi su yi sallah. Wala yatawaddauna, ba tare da sun yi alwala ba. Yanzu wannan ne ke nuna wa kenan. Yiji bayan warware. Domin tasbiqa ruqushuhum. Har kawun su da gingida haka yi dama. In ya gaji kuma ya saki juyawa. Kuma da an zo an ce gargawar su da garka su tashi kuma su yi sallah ba tare da sun saki alwala. Kuma wannan ya faru a zamanin Annabi. Wannan hadisi Imam Abu Dawud ne ya rawaito shi da Imam Ad-Darqutni wa asluhu fi Muslim. Asalin hadisin yana cikin Sahih Muslim. Dan haka hadisi ne dai ingantacce. To amma malamai sun yi sabani dangane da hukuncin wato barci wajen warware alwala. Maganan farko, maganan malaman da suke cewa barci kowane iri ne yana warware alwala. Kadan ne, mai yawa ne yana warware alwala. Kun ji maganar farko. Magana ta biyu, waɗanda suka ce barci kowane iri ne baya warware alwala. Ko mai yawa ne, ko kadan ne baya warware alwala. Magana ta uku, malaman da suka ce idan barci yayi yawa, yayi nauyi, zai warware alwala. Idan barci ya zanto kadan ko bayi da nauyi, ba zai warware alwala ba. Kuna fahimta da kyau? Magagaru guda nawa kenan? Guda uku. Malaman da suke cewa barci kadan baya warware alwala, sai barci mai yawa. Daga cikin madogaran su wannan hadisin suka ce barcin nan da sahabban Annabi suka yi barci ne dan kadan wanda ke ansa sunan gengedi, dan haka baya warware alwala. Dan haka idan suka tashi sai kawai su yi albasa da sun yi alwala ba sai su yi sallah. Kun fahimta da kyau? Malaman da suke cewa barci kowane iri ne baya warware alwala, su ma madogaran su wannan hadisin suka ce ai wannan ba gengedi bane ba. Duk lokacin da mutum ya rausaya kansa dama ko ya rausaya hagu, tafiya ta yi tafiya kenan. Suka ce kuma a cikin wata riwayan hadisin, daga wannan hadisin akwai wata riwayansa cewa aka yi har farkar da su ake kai ku tashi yi sallah sannan su tashi aiki. Wannan gengedi ne ko bacci ne? Farkar da su ake ce kai bayan Allah ku tashi yi sallah. Ga riwaya daga cikin riwayoyin, an gane ku? Yace kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yad'una junubahum fayanamuna. Yace dora haka garin su suke akan kasa su yi barci. Faminhum man yatawadda'u wa minhum man la yatawadda. Daga cikin su akwai wanda in ya tashi sai ya yi alwala kafin ya sallah. Daga cikin su akwai wanda idan ya tashi ba zai yi alwala ba. A wata riwaya ta hadisin mai ruwaya yake cewa walaqad ra'aytu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace wallahi haqiqa na ga sabon annabi da mutu tafi ta gare shi yuqazuna lis salati, ana tashi su ana farkar da su ace kai ku tashi ayi sallah, kuma ta bacci a masallaci. Yace hatta anni la asma'u li ahadihim qatita, yace ni har ina jin munsharin ɗayan su ma ina bacci. Thumma yusalluna wa la yatawaddauna, sannan su tashi su yi sallah ba tare da sun sake alwala ba. Yanzu masu waɗannan hadisan suna ganin barci kowane iri ne baya warware alwala. Ma'ana in za ka yi sallah, in za ka kwanta barci da daddare sai ka kwanta da alwala, ka yi barcinka da asuba in ka farka sai ka tafi na masallaci. Masu wannan riwaya an gane ku? Amma masu cewa barci kowane iri ne yana warware alwala suna da hadisu. Hadisin ina jin zai zo nan gaba wanda yake cewa al-ainu wika'u sahi, idza namat al-ainu istatlat al-wika'u. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ainu wika'u sahi, wato ainihin ido shine madaurin duburar dan adam. Lokacin da kake farke to duk rayuwa na da tsari, karamin tunani sai ya sa mutum ya fito daga cikin sa. An gane ku? Yace fa amartul miqdada, sai na umarci miqdad ibn al-aswad an yas'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam cewa je ka tambaye mun annabi. A wata riwaya yace abin da yasa ni ina jin kunyar annabi ya tambaye shaka saboda sirki da ni ina auren isa fafi. Dan haka sai ya umarci wani ya je ya tambaye shi. Fasa'alahu, sai Miqdad ya tambayi annabi menene hukuncin mutumin da mazin ya fito masa yana da alwala ko alwalarsa ta warware, فقال سي النبي تي فيه الوضوء inda mazi ya fito to sai an yi alwala yanzu nan nan sai daga bakin annabi cewa mazi yana me yana warware alwala nasti kenan daga bakin annabi sun san cewa mazi yana warware alwala muttafaqun alayhi wannan hadisi imamu bukhari da imamu muslim da su ruwaito shi wal lafzu lil bukhari wannan lafzi kuma na imamu bukhari dan haka idan mazi ya fito maka alwalanka ta riga ta warware to inda malamai suka yi sabani suka ce to idan ya fito mutum zai wanke daidai wurin fitowarsa ne ko sai mutum ya wanke gabansa gaba daya wadanda suka ce dole sai ya wanke gabansa gaba daya dan akwai hadisin da a iya fahimta haka garkashin sa wadanda suka ce wurin fitowar ka dai dan dai ka fita daga kokonto ka wanke gabanka gaba daya sannan ka zo kai alwala shine hukuncin mazi yayin da wa alaikum assalam eh mazi da jisa da ba tuban da ya tuban da ya taba sai ya wanke karka kulla alaka da maganar mutum can baya maganar mani da jisa ne kuma da jisa bane ba yau mani wannan bayanai sun nuna ba da jisa bane saboda hadisan da muka karanta can baya amma wasi kuma hadisi sun nuna kuma da jisa ne an fahimta ku shari'ar kenan ta wuce yadda mutum zai tsara ta da hankali sai abin da nasi ya ce yanzu dai wannan na nuna mana cewa fitar mazi yana warware alwala da haka duk wanda mazi ya fita daga jikinsa wajibi ne sai ya alwala to wajen lafazin mazi ko su ce al-maziyu bi tashdidi zal ko su ce al-maziyu dukansu dai ma'anar su daya wa na Aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qabbala ba'd nisa'ihi thumma kharaja ila as-salah wa lam yatawadda أخرجه أحمد وضعفه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها أنكبوا حديثي لقاء عائشة الله شكاري دا أغريتا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه تشيل اللي أنه مثل هذا أمت تفتح جريسي ياسم باجتين لكتما تنسى ثم خرج إلى الصلاة سنن يفتا يتك مسلا جيدون ينسلا ولم يتوضا باتارد ياساك الوضا وانا حديثي بيكين هنا شافا مجي ينا ولولي على الوضا كوبا سكتي اينا دونا شافا باي ولولي على الوضا دم باي يواك يسم باتا سيطارة شافا باقي بني ما تو اما كش سيدي حديثي ضعيفي اخرجه آمن وضعفه البخاري امام محمد يروي توش اما امام البخاري يضعيف انت بسي بسا جتشوا حديثي دي ضعيف تو يالك انت مسألة شافا كرن كرتا شافا رمتي شين ينا ورولي الولا وبا يورولي الولا سيما لميسو كيسا مهي وعليكم السلام يروي توش اما بيما قمت شوا سيدي نيكو بسيدي ودي ruwaitowa kawai kuma baya cikin waɗanda suka sarƙanta cewa ba za su kawo hadisi sai sahihi ba da haka kawai ya tara hadisai ne musulun da imamu ahmad yana cikin mafiya yalwar da tattafin hadisi wanda ya tara hadisai masu tarin yawa don kusan ya tara hadisan annabi kusan 40,000 wanda in ka haɗa ruwayan bukhari da muslim gaba ɗaya ba su kai wannan adadin ba littafi ne mai kima matuƙa su dai na bukatar kuma tace wato hadisan da sauransu da haka malamai sun yi sabani zai da mas'alan shafar mace shin yana warware alwala ko baya warwarewa waɗanda suka ce baya warwarewa madogaran su wannan hadisin to amma wannan hadisi gashi kuma ya tabbata da'ifi to ya rage waɗanda suka ce yana warwarewa su ko menene madogaran su aya da suke kama hujja da ita ya ayyuha allazina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taktasibu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw ja'a ahadun minkum min al-gha'it aw lamastum an-nisaa fa lam tajidu ma'an fatayammu suka ce aw lamastum an-nisaa Allah ce ko kuka shafi mata fa lam tajidu ma'an sai ku ku samu ruwa ba da za ku yi alwala to sai mi fatayammum sai ku yi taimako sai suka ce Allah ya ce shafa, wato aula muslimin nisa, kenan shafar wace yana warware. Wannan suka ce baya warware, wannan ayar dai ba ta nuna haka. Suka ce ai la mastum da aka ce a cikin wannan ayar abinda ake nufi da mulamusa nan ita ce jima'i. Da ana magana ne ga wanda yake cikin wanda yake cikin da dai wannan kai da amma har ko shafar mace kai wannan baya ina ba za mu wannan cikin da suka ce idan mutum ya tafi da rikin da dadi da rikin da awa a wannan kai in ba da rikin da awa ba a wannan kai wannan so kana da bayani idan mutum ya shafe ta ba da rikin jin dadi ko din amma da ya shafe ta kuma sai dadin haka to kuma dai a wannan kai amma gaskiya bai da tun bayanai idan kuma mutum da suka bai tattara dalilai kamar ne da wasu ne Imam Shukani kamar Zabul Ma'ad ne Ibn Qayyim kamar Bumuni ne Ibn Qudama idan ka duba al-majmu' sharh muhassab ne Imam Nawawi za ka samu dai duk maganganun da aka tsara na malamai magana mafi inganci wacce take da dalil darara shine magana cewa shafa ba ta wurin amma idan mutum ya shafi mace ya yi sha'awar ta har mace ya fito sai za a wani ta wurin wani shin don saboda shafa ko don saboda fitowar mace an bai da wani amma idan ba haka ba to shi ke nan alwala alwala tana nan da mutum ya shafi mace alwala don babu wani nasi daga annabi da ya fito karara ya nuna haka asali akwai nasin da suka nuna annabi ya taɓa mace har yana cikin sallah an fahimta annabi na sallar gare da kiyamun lai sai kuma ga Aisha a gaban su suna barci suna barci idan yayin ruku'i yazo zai sujada daidai da zai zo gushin su sai ji kafar Aisha sai tattara kafafun ta sai ture gefe guda ya sujada sai gama Aisha ta ce din ya miki ni ko me da kafa ta ji in ya zo raka ta ga kuma sai ya sake yin wani to amma sai malamai suke yi dabara suka ce to ai wannan yana cikin sallah ne ba wai ya shafa ba ne da rufin jin daɗi sai suka ce to wannan niyya ɗin da kake da rufin jin daɗi ina inda a zai bai tattar da su ne babu inda su tattar da an bai da ku har yanzu dai kuma suka ce al'aslu shi ne baka'u ma kana ala ma kana wannan ka'ida ce ta malamai al'aslu baka'u ma kana ala ma kana alayhi suka ce asali kowane irin abu a kyalake a yadda yake ba ka ɗauke shi daga asalinsa zuwa ga wani sabon hukunci illa bi dalili yujibu zalika sai kana da wani dalili wanda yake nuna asalin shafa halal ne to idan ka ce shafa na warware alwala ya zama baƙon hukunci ne saɓanin asalin da aka saba a kai to ba ka kawo baƙon hukunci sai kana da dalili in ba ka da dalili har ga wani tunani ba za ka kawo ba hukunci an fahimta tabbas wannan ita ce ka'ida albai zai wa alamun da wani yami da kofa alamun duk wanda yayin da awar kaza na warware kaza sai ce to me ya dalili a duk qur'ana ko duk sunna wa hay sunna dalili ko bala kala in ba dalili ko ba magana na ba ko hadisin da dan uwa yake tambaya akai hadisin Abu Dharr al-Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yayin da mutum yake sallah ba sutura a gabansa abinda zai warware masa sallar sa abu ne guda uku al-ha'idu an gane ku wal-himaru wal-kalbu al-aswad yace idan mace baliga ta wuce ta gabansa sallar sa ta warware idan jaki ya wuce ta gabansa sallar sa ta warware
haka idan bakin kare ya wuce ta gabansa sallar sa ta warware, sai Abu Zarr al-Ghifari yace ma qalul ahmar min al-aswad, yace me bambanci tsakanin ja da bakin kare? Kace bakin kare kawai, idan ja ya wuce sallar sa nan sai annabi yace al-kalbul aswad shaytan, ai shi bakin kare shaytan bai ta ko. Sai malamai suka ce har yau kanku bakin kare shaytani, abinda suke nufi da shaytani ba wai shaytan wancan iblis ba, a'a shaytani ne a cikin karnuka. Ba akwai shaytan al-insu ba, akwai shaytan al-jinni, to ko akwai shaytan al-kilab? Shaytanu cikin karnuka su ne bakakensu, su ne shaytanin karnuka ko cikin karnuka, don haka in sun wuce ta kawo mutum sallar ta lalace. To a wannan hadisi kaga na nuna idan mace baliga ta wuce ta gaba kana sallah ba sutura, sallar ta lalace. Duk da cewa waɗansu malamai suka yi tawilin wannan hadisi su ce abinda ake nufi ragowar lada ba wai sallar ta lalace ba, amma ƙarar annabi ce ya taɓa ku salata da su idza lam yakun bayna yadayhi mithlu mu'akharatir rahli almar'atul haidhu wal himar wal kalbul aswad. Annabi ce ya taɓa ku, abu ne da yake yankewa mutum sallah, da haka ba wani maganar da yake lada sallah ta riga ta yanke. Bari mu kammala wannan abin da ya kawo tukuna, ku fahimci abin da hadisin annabi ya ce ko? To abin da wannan malami yake tambaya sai ya ce to gashi ka karanto mana hadisin Aisha cewa annabi na kiyamul laili Aisha na gabansu suna barci, matarsa ko? Idan ya zo yin sallah har sai ya ɗauke ƙafafunta ya ture, sannan ya ci gaba da yin sallah da tana kwanci a gabansa tana sallah. To yaya aka yi da wancan da ake cewa idan mace ta gifta ta gabanka sallah ta lalace, da wannan kuma gashi annabi na sallah ga Aisha a gabansa kuma sallar su ciwo ta lalace ba? Shi ne abin da ke tambaya. To shi ne suka ce hunaka farqun baina thubuti wal istiyar, wancan karewa ne, wannan ko tana wurin a kwanta ba inda ta je tun ta fara annabi ya fara sallah har ya kare, da ta tashi ta wuce shi ma sallar ta wuce, amma tana kwanta a gabansa. Mun fahimci wannan da kyau? Da haka wancan hadisin daban yana nan bai ci karo da wannan ba, wannan kuma daban. Ina ma ta fahimta. Yarinya ka ce me ake bukata wajen sutura? Ko me ne ke sutura da shi ko kata?
Illan Nasa'i sai dai Nasa'i ne kadai, an karɓo daga gare shi shiwa kenan, shi dai Mughira ibn Shu'ba sahabin da ya gabata yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam masaha a'la al-khuffi wa asfalahu, wato wani hadisin ne daban yace annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya tashi ya shafa, yayi shafa akan saman khuffi, yayi shafa kuma a ƙasan khuffi. Wa fi isnadihi dha'f ibn hajar ce, amma shi wannan hadisin akwai rauni a sanadinsa, da haka ba hadisi ne su madogarar malaman da ke cewa idan an tashi yin shafa na hukumi ana shafan samansa da kafansa, ma'ana tafin kafarka da bayan tafin kafarka duk za ka shafa, madogarar su shi ne wannan hadisi, wannan hadisi kuma zai. To da haka ina ne inda ake shafa idan an tashi yin shafa a kan hukumi? Hadisan gaba za su fahimce mana ta yaya ake yin shafar da ina za a fara, su ce wannan za mu fahimci wannan abu bai sha Allah. Amma dai yanzu wannan hadisi na Mughira ibn Shu'ba musamman a riwayarsa ta farko abinda yake nuna mana dai shar'antuwa na yin shafa a kan hukumi, da kuma cewa dole lokacin da za a yi shafar nan ya zanto da can kafin a shigar da kafa cikin kofi din nan a tsarkake abu, wannan shi ne sharfin. Sannan kuma wannan na nuna mana rangwame na shari'ar musulmi, inda a ce dukkan wani mai takalmin danko ko mai takalmin roba ko irin takalmin nan na soja ko na mobile police ko safa a lokacin sanyi, ko waye bai halatta bai shafa sai ya cire ya wanke, akwai tsanani ne ko a kusur? Akwai tsanani, amma cewa ya halatta bai shafa ko mai nuna wannan sauki ne. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj illa ta'abikum ibrahim, saboda haka shari'ar musulunci kuma sauki take rinjayarwa sama da tsanani, da haka sai aka rangwame don a nuna mana hukuncin shari'ar musulunci an kawo su ne ba don a kusa ta ɗan adam ba, sai dan a yi rangwame ba a tsora masa sai abin da ya da yi kalli kun baku nafsan illa wasu an fahimta ku wannan hadisi na ƙarshe wa ruwaya ta fi kuma da yake cewa a tafi sama da ƙasa na rufi wannan mutu sanadinsa wato da rauni da imam ahmad bin hanbal yake domin a rawin da ya rawaito daga wajen mujahid bin suba ba su bin mujahira su da ita ba a yi gida na shi yasa nace zai zo nan gaba na shi kwarar da shi ne cewa wanda ya ruwa su inda gaba shi ne kwarar da malami zai ke zuwa ya karantar da hadisi ya tsara mutane zan dari ya ba su cikin mutanen nan dari wani yana nan tun da ya zo yana sauraron abin da malam ke faɗa har ƙarshe ya haddace da kyau wani yana nan rabi hankalinsa na kasuwa idan an jima ya dawo karatu ya buɗe littafin idan aka tsaya kaga wanda hankalinsa na kan karatu tun daga farko har ƙarshe ya sha bamban da wanda hankalinsa ke zuwa ya dawo to da haka idan wanda ya kiyaye karatu gaba ɗaya ya bayar da cewa na an san shi baya sakaci da karatu baya baki baya latti kuma yana bincike da haka mun yi da hadisin sa wani an san shi a majalisun karatu ne yadda yake da haka hadisin sa ba za mu yadda da shi ba sai mun ya ba da shaida akan sa in ya faɗa shi da dai ba ma yadda sai an ce wani ka je karatu nan ne eh na je wai ba da ya ce kaza eh gaskiya ya ce kaza wani ba sai ma ka je eh ko wani ya ce kaza eh ya ce kaza da shi su kuma wani shaida su yanzu dai mun karɓi hadisin su inda ka samu shi وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه وعن علي رضي الله عنه أنه قال أن فرطوا حديثي دقى علي بن أبي طالب ألا تقاري دا أدري ذلك تكيكو ببنان هذا البيت جمعه أنه قال علي بن أبي طالب يتي لو كان الدين بالرأي دا أتي الدين أنا إنساني دا رأي ناغني إنا سو حكا نكي غني حكا يمندادي أري دا أتي دا حكا أجيين الديني لكان أسفل الخفي da lalle kasan kofi ya kasance aula bil mashi ya fi cancanta a shafa min a alahu sama da samanta da a ce da ganin dama ke addini ina ya kamata a shafa idan an zuta ka kofi kasan ko sama saboda mai da kasan ya ke saka da shi ake saka da shi da shi zai kasance ya fi cancanta a shafa sama da a ce a shafa samanta sai ce wa kabra aiki rasulun dan islam ya ce amma hakika na ga nan gwada mutum ta fata gare shi yamsahu ala zahiri kufai yana shafar saman kofin sa ne ba ya shafar sa kun fahimta da kyau annabi na shafar saman kofin sa ba ya shafar sa wannan hadisi akhrajahu abu dawud bi isnadin hasan imam abu dawud ya rawaito shi da isnadin hasan hadisi ne karbabbi ibnu hajar ma yace hadisi ne sahihi a cikin littafin sa tarhisul hadis an gane ku kamar da Sheikh Nasir Al Albani ya yi ganta cikin littafin cikin takaridin da yawa littafin Miskatu na Sabi a takaidi dai hadisi ne ga wato wannan hadisin abin da yake nuna mana farko dai addini a ce ba a yin sa gani ina so ba a yin sa ra'ayi sai da kalin ba wa kalin rasulullahi abin da nassin Qur'ani ya tabbatar ko nassin hadisi ya tabbatar shi ne ake yin amfani da shi wajen addini ba wai kawai abin da yawa mutum da addini ne ba ba da modan ka ba ke yin addini ba kuma da al'adar wani gari ko al'adar wata kasa ba ta iya zama a ciki dole sai kalan ba kalan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk hankalin mai hankali idan ya saba ma qur'ani ko ya saba ma hadisi me za a dauka qur'ani da hadisi za a dauka a gyale wannan hankali duk kaimin sa ko duk tunanin sa ko an fahimta ko daga ta abinda Ali bin Abi Talib yake na biyu hadisin na nuna mana shafa a ce ana yin ta ne a saman kofi ba a shafan kasan kofi wannan shi ne hakikanin gaskiyar al'amari ana shafan saman kofi ba a shafan kasan kofi to wajen yaya ake yin shafa, shari'a dai ta ce a yi shafa, inda zan dukkan hadisi har zuwa karshen babi maganar shafa ne da cewa an mutu su yi ne kwana kaza, in mazaunin gida ne kwana kaza. Amma yaya ake yin shafa, daga ina ake farawa, daga ina ake karewa, yaya siffar shafa take, kuma so nawa? Babu hadisi ko ɗaya daga annabi sallallahu alaihi wasallama da ya fayyace adadin shafa cewa sai ka yi ɗaya biyu uku, babu wani. Babu hadisi ko ɗaya daga annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce shafa sai in ka faro daga wajen yatsu ka yi sama har ka zo idan sahu, ko ka zo daga wajen idan sahu ka yi can ka je wajen sahu, da haka sai malaman fiƙhi suke sama wajen fayyace yaya za a yi shafa. Waɗansu suka bayyana kaifiyar shafa suka ce yadda za ka yi shi ne, hannunka da dama sai ka tura shi daga nan ƙarshen ƙafa, wato ƙarshen ƙaurinka daidai mahaɗar ƙauri da mai kafin ƙafa, ka tura shi a nan. Hannunka na hagu sai ka sa shi daga ƙarshen ɗan yatsunka tsine ɗan yatsunka daga ƙasa, wannan na sama wannan na mai na ƙasa, to sai ka tafi da su a haka, wannan ya zo nan ƙarshe wannan kuma ya zo nan ƙarshe. Bayan shafa sama da ƙasa ke me madogar tsohon hadisin da muka ce mene ne zai ga ga an rushe bakin sun daga nan ba za a ce ko ina shi dan hadisin zai ce wannan sun suka ce a ba daga wai sai biyu wannan daga nan wannan daga nan in ba daga nan ne in ba daga nan ne hadisin zai zai ce wannan su kuma suka ce a wanda suka ce a shafi sama suka ce ka fara daga nan ne ya tsinka a buɗe kayo haka. Wadanda suka ce kaza dukkan wannan kaifiya da malamai suka faɗa alhaƙiƙa babu wani nassi ingantacce da ya fayyace su, ga da kuma hadisan da suka zo a kan su sai kai ne, don haka abinda malamai suke cewa shi ne abinda ake bukata mutlaqul mufti ma yasbiqu alayhi annahu mashru, duk abinda zai gaskato akai cewa sunan sa shafa in kai ya biya bukata. Abin da ake bukata ga wajen shafar shi ne lokacin da ka gama komai a alwala ka shafi kai ka shafi kunnuwa, yanzu mai rage ba wancin kafa ba to ba za ka wanke ba sai shafa, sai ka zuba hannunka da ruwa sai ka samo ruwan, ba dai ruwan za ka ba ka dai zuba hannunka da ruwa ba kawai sai ka shafa, in kaga dama ka faro daga nan idan wato daga yatsunka ka zo nan gulu, in kaga dama ka fara daga nan kai nan, in kaga dama ka yi haka duk yadda ka yi yayi ba sunan su shafa ba, wanda aka fara yi sunan su shafa, wanda aka faro da kan haka, wanda aka yi gabas da dama ko da arewa duk sunan sa ne, abinda kuma shari'a ta shiga yake ne shafa. Shafa ka dama sama kawai za a shafa, ba za a shafa ka ba. Matukar sama ne ko ka fara daga karshen in yatsu ko ka fara daga daidai idan sawu ka yi kasa ko ka fara daga can ka yi wannan, duk wanda ka yi da sunan su shafa ka zuka hannunka da ruwa ka sa ka shafa. Kuma wannan hukunci ya shafi maza ya shafi mata, ba ce wai maza kadai ba ba ce mata kadai ba, ya shafi manya ya shafi yara. Shar'in da ake bukata guda biyu, lokacin da zaka sa safa ko hufin nan ko takalmin da ya rufe idan sawu ya zanto kana da alwala lokacin da ka sa, daga baya alwalan ka ta warware da ka rufe da ke shafa a kan. An fahimta ko? Na'am. Da hannu ɗa ko da biyu ko da ɗaya ba dai sama za ka shafa ba, ko da hannu ɗaya kai ko da biyu kai yayi, waɗansu malaman ta suka yi mamam mafi karanci kai da ɗan yatsa ɗaya zuwa abin da ya zama, suka ce ko ɗan yatsa ɗaya ka dangwalin ruwa da jikai haka sunan sa ne shafa. Waɗansu suka sharbi suka ce a'a sai ya kai biyu, waɗansu suka ce wani mai ladabi ba sai ya kai mara uku kenan ba, suka ce dan annabi yana son mara cikin al'amura to a fara daga uku kenan, idan ka tun kula ta uku ka ka haka ka jike nan zuwa abin da kuma ya ci da kuka zuwa wa alaikum salam. Ai da ma ba za ka yi shafa akan takalmi ba sai kana tabbatar za ka yi sallah, amma in ka funda mutum ya takalmi za ka yi sallah ba zai shafa ka yi kuma kai sallah, sai ka tire ka wanke kafar ka kenan ka je kai sallah. An fahimta ko? To wannan me yake nuna wa halaccin yin sallar takalmi ke, idan mutum ya sallar takalmi ta halatta matukar takalmin nan babu najisa a ciki, takalmin da aka haramta yin sallah da shi shine ya zanto akwai najisa a ciki, amma in takalmuka babu nufuka kai sallar da shiga babu kuma a fahimtar ku illa iyaka idan kana tare da mutane ba su fahimci shari'a ba karkace za ka yi aiki da abin da yake zai jawo musu kira zai jawo su muna da zuwa ka da musulunci da kake kira zuwa gare shi da wannan da ka kare matsayin karantar fahimtar su abinda annabi kenan ya faɗa ma Aisha ya ce ba dan mutanen ki sababbin shiga musulunci bane ba da na rushe ginin tsakin kawa na mayar da ita yadda take a lokacin annabi kawai ya ce amma sababbin shiga musulunci ne yanzu na rushe sai zuci na kawo sabon abu menene abin yanzu idan kana rushe tsakin kawa ko da a talabijin aka nuno maka za ka ga ginin tsakin kawa daga arewacin tsakin kawa ga wata katanga ita ko ba ta kai tsawon tsakin ba to asalin wannan katangar duk haɗin ɗakin Ka'aba ne amma lokacin da Qurayshawa suka rushe ɗakin Ka'aba sai ku za su jaddada sabon ginansa sai kuɗi suka kasa musu wannan sasannin ɓangaren gabas da ɓangaren kudu da ɓangaren yamma duk sun yi katangar ta kai tsawon da ake bukata ɓangaren arewa kuɗi suka kasa kai musu sai suka ƙyale ta a haka har Allah ya aiko da Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo zamani ya zo annabi ya hijira ya dawo da yin jira aka rabu da maka annabi da dakin Ka'aba in kito Aisha ba dan mutane sababbin shiga musulunci bane ba da sai rushe daki in daidaita wannan katangar ta bangaren arewa da bata kai tsawon sauran ba in daidaita ta daidaita sauran amma in haka yanzu ya ce kuma na kawo wani sabon abu kuna fahimtar da kyau dan haka wani halifa da ya zo bayansa sai ya ce abinda ya sa annabi ya ƙi yin wannan dan saboda cewa mutane sababbin shiga musulunci ne ni ko yanzu zan yi wannan ginin da annabi so ne dan yanzu ba wani sabon shiga musulunci ko ya fa yi musulunci sai ya sake sabon gini yayi da wani ya zo shi wannan halifan ya tafi sai ya ce wancan ya zo ya mayar da daki ba da yake lokacin annabi ba sai na rushe na mayar da shi da yake da ya rufe ya bar shi yadda suke da wannan ya kasan da kanta kuke gani sai Abdullahi bin Zubair da kowa ya zo zai sake mayar da ita kamar haka sai Imam Malik ya ce kai kar ku mayar da daki Allah ya zanto dan da siyasa wannan ya rufe ka tanga wannan ya kyale ku kyale ta tana gajeruwarta shi yasa ta ce har yau take gajeruwarta har yau da fatuwar Imam Malik ibn Anas hasa ba ta a kudurin sai wato kenan a ce idan mutum ya fahimci abu a dinance wannan kaza ne ya halatta a yi ko mustahabi ne a yi shi ko sunna ne a yi fahimtar wannan daban cewa kuma sai kowa ya aiki da shi to kuma wannan daban ka iya yin aiki da shi a karan kanka amma baka tilasta mutane in karatu su kai ina ga dan fahimta yanzu annabi da yaje aikin maka gaba ɗaya sallolin da yake a min raka'a biyu biyu yake aka tambaya Abdullahi da Mas'ud me ya kamata mutum ya yi sallah a mina yake raka'a biyu biyu kamar yadda annabi sai Usman dan Affan ya zo yana halifa sai ya rinka yin raka'a hudu bai kasar ba sai Abdullahi dan Mas'ud ya zo miji sallah aka raka a hudu da shi sai wadanda suka kare shi suka ce ka ba da fatawa da raka biyu kuma ka zo ka mu yarka ba su sallah ya ce na tabbatar abin da annabi ya raka biyu ina fatan a karɓi biyu farko din da Usman sauran kuma a yaje masa aka ce me yasa ka bi shi daga sallah maka ya ce li annal khilafa sharru dan shi sabani sharri ne kun fahimta ko to yawanci abinda galibi masu wa'azi ko musamman matasa suke bukata su fahimta idan an samu hadisi to kuma sai a ga yayin malamai suka aiwatar da shi a aikace dan karka je kilu ta jawo bau allura ce su nuna maka gano dan ganganin abu wanda bai kai a rigima ba ka tayar da rigima kuma shi kenan daga baya abubuwa su a kan cikin nasara abinda ake bukata nasara da da'awa da shi nasara mutane su fahimci a ciki wani abin sai ga ja'izi ne ko mustahabi yanzu yin sallar takalmi ya halatta dan kuma nayi ba takalmi ya halatta to sai in tada diji ruwa in ce dole sai nayi takalmi ta kawai in za su nan gudun da takalmi na in ta taka ko in zo mu ce in ce Allahu akbar dan kawai ne liman yanzu wanda yau ya taba zuwa karatu bai taba jin karatu dukan da aka yi baya ba in ya zarge ni ya je zage ni a wani ne shi ne kirle bi ko ne kirle bi ni na ba ki wannan mummunan fahimta ya kamata karatu ya gama fahimtar mutane kafin kai wani abu Allah gane da wa an safwan bin attar qal kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya'muruna idha kunna safran an la nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa bin janabatin walakin min ghaid wa bawl wa nawm akhrajahu an-nasa'i wa at-tirmidhi wa al-lafz lahu wa ibn hudaybah wa sahhahahu وعن صفوان ابن عفان ان كرهون حديثي ده صفوان ابن عفان المرادي وكان صحابي ابن فرلا يتي ياكي دايداي نا حدث ياكي شافي صار ده عندك ان تكير دنا ده النبي كي جاورن انكم كوي فلالا تي ربكم صفوان بن عفان كي تشوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا صفرا annabi ya kasance yana mana umarni in mun kasance matafiya safran wato matafiya ke as-safru matafiya ke jam'i ne na safir kamar ar-rakbu jam'i ne na rakib idza antum bil hudud fi dunya wa hum bil hudud fi al-quswa war-rakbu asfala minkum ar-rakbu jam'i ne na rakib kamar yadda as-safru jam'i ne na safir akwai da ku kamar yadda as-sahbu jam'i ne na mai sahib kamar yadda at-tajru jam'i ne na tajir annabi ya kasance na umarnin mu idza kunna safran in mun kasance matafiya Allah na zai a kai babana cewa kar mu cire hukumin mu salata ayyamin wa layali yahunna wato har kwanaki guda uku da dararen yini uku da dararen kar mu cire hukumin mu illa min janabatin sai fa inda na baki da ba wato me ta ba akan hukumi kenan kar mu cire ko kar mu cire mu ce za mu wanke kafa me ta ba akan hukumin mu illa min janabatin sai fa inda na baki da ba idan janabatin ba ka zo da sai ka cire me kai wanka sannan ka sake cire sai ce walakin min zaid amma ko dan mutun yayi bayan gida wa bawlin ko bawli wa nawmin ko bacci wannan ba sai ya cire hukumin kacin kasa hukumi da alwalanka sai bawali ya gama ka jiko bawali kun za ka sake alwala sai ka shafa akan hukumi ba sai ka cire ba da kan ka sa hukumi wato ainihin da alwalanka bayan gida ya kama ka je kai ka dawo za ka sake alwala ba sai ka cire hukumi ba sai ka cire ta ba ko sai ka shafa akan wannan hukumi din ko sai an gane ku to kaga wannan na nuna matafiyi an ba shi rahusa a halin tafiya yayin da kai tafiya har tsawon kwana uku za ka yi ba sai ka cire safar ka ba ba sai ka cire hukumin ka ba sai ka cire abin da ɗinka ba matuƙar ba ka cire ba ya halatta ka yi shafa kun bai ta cikin har tsawon kwana nawa kwana uku idan kwana uku nan suka wuce wato ka ga ya ce salasata ayyamin wa layali yahunna yini uku da dararen yini uku tare da dararen za ka samu sallah nawa kenan sallah goma sha biyar kenan ko idan kai sallah goma sha biyar to kuma ko da ba janaba ta kama ka ba idan wata alwalar ta zo sai ka cire kafar ka ka wanke kafar sai ka sake sa hukumin ka to daga nan gudun kuma kana da zan su kwana uku ne gaba ina ba da kun fahimta idan wannan kwana uku suka wuce har yanzu ba gama tafiya ba sai ka sake cire hukumin ka ka wanke kafar ka idan ka zo alwala daga nan gurin kuma idan ka sake mai ruwa sai ka yi sai shafa har tsawon kwana nawa tsawon kwana uku amma in janaba ta kama ka to dole sai ka cire ka yi wanka wannan dangane da wanda ya shafi wato ainihin matuƙi ke warisun sa in zai sallar da takalmin ba in ba zai sallar da cikin zai cire takalmin yi a kan safa ya san da safa zai cire su ba zai cire su zai sallar da ita idan da safar takalmin a hadin zai cire takalmin ka ya safa a kan safa ka ya sallar da idan kuma dama kai za ka yi sallar da takalmin ka saboda kai ka daina za ka yi sallar ka ko inda kake ba wani ba in dai ka kiyaye ka'idojin da ake bukata na musasul shari'a wajen kira da kyau ya kai shafa a kai cikin sabo an fahimta ko wannan hadisi imam an-nasa'i ya rawaito shi da imam at-tirmidhi wallahu lahu lafzin ma da at-tirmidhi din ne wa ibn khuzaimah haka imam ibn khuzaimah wa sahhaha da ibn khuzaimah da at-tirmidhi sun inganta hadisin sun ce hadisi ne sahihi amma abin da bincike ya nuna hadisin ne hasan bai kai matsayin sahihi ba hadisi ne hasan kuma dai ana aiki to shine suka ce yanzu abinda wannan ke nuna mana al-ghaiz da al-bawl da kuma kuma nahum duk suna warware ne alwala, domin lokacin da mutum ya bayan gida ko ya bawuli da alwala ta warware kawo ba kuma bacci ba yana warware. To barcin da ya ce illa min qa'idin wa bawlin wa nawmin, ya ce wa nawmin saqilin wa nawmin tawilin, shi yasa suka ce mutlaqul nawm, komin gidar cewa kwanci in kai da alwala ta warware. Ba bambanci tsakanin dogo da gajere, ba bambanci tsakanin barci mai nauyi da mara nauyi. Ta fuskar hadisi dukkan barci sunan shi barci, kuma dukkan barci yana mai yana warwariya. Aka ce bai kuje kuka ce ga wannan hadisi, annabi ya jera bayan gida da bawli da mai da barci a haɗe, to kenan dukkan su suna mai suna warware alwala bi dilalati al-iftira, domin annabi ya haɗa su da juna duka su biyu suna warware alwala. Wari su kira barci sunan shi ko yin gyaɗi sunan shi, karka damu za mu zo kan shi ba nuna wai ka zuwa ba wai rashin haƙuri ya kawo mai wacce ta haifa. Ya aka yi haƙuri wata rana yana yawo da kafa su za a tambaye shi mai sunan ka ya ce wani, amma hadisin zai zo daga bon cikin ne wata zuwa ba hadisin ana zuba a ruwayar musulun. To yana da shi sun zo kan su gobe kai yanzu dai mu fahimci wannan ɗaya daga cikin dalilan malaman da suke ganin ko yaya barci yake yana mai yana warware Allah. Wannan ɗaya daga cikin dalilinsu ne. Kun dai fahimci wani shahid cikin hadisin ku me ya madogarin suka ce annabi ya ce barci bai siffanta barcin da ta cewa dogo gajere mai tsawo mara tsawo, ya ce barci kuma ya haɗa shi da bawali, ko mun san bawali ko mun kankanta sa ko mun yawan sa daina warware Allah. Haka bayan gida ko mun kankanta sa ko mun yawan sa daina warware Allah, sai su barci ba fadi kun ka zalika, domin mai annabi ya haɗa su. Shine abin da na cewa wancan idan kuka ce gyangyaɗi ya ansa sunan barci da suke na yana warware Allah, idan ko barci da ban gyangyaɗi da ban to suke nan ba ya warware Allah. Ya ce idan mutum yana son ya shafa kan hufi sai kuma ya zo ya cire hufin har zai wanke kafa sai ya tuna a ya halatta ya shafa kan hufi, to ya halatta ya mayar da hufin ya shafa a cikin kogin halatta sun ya cire sai ya wanke sai ya kiyaye lokaci na gaba. Tun da aka malamai suna abin da cewa wai menene ya ce falala ka yi shafa a kan hufin nan ko ka cire ka wanke kafar, waɗanda suka ce ka cire ka wanke shi ya fi da aka ji saboda mai suka ce da annahu huwa al-asl al-mustu aslun wal mashu far'un wa taqdimul asli awla min taqdimul far'i, suka ce domin asali shine wanke wannan shafa mai nan reshe ne, suka ce kai ruko da reshe kai tuko kai ruko da shishike shi ya fi sama da kai ruko da mai reshe, haka suka ce. Waɗansu kuma suka ce a'a shafa shi ne fi sama da wato ainihin ka ce ka yi wanki, an fahimta ku? Shekul Islam Ibn Taymiya ya ce ba a cewa ga wanda ya fi ga wanda bai fi ba, sai mu kalle ka a wani hali kake ciki, idan ka zo alwala kafar ka a buɗe to ka yi wanki shi ya fi sama da ka ce a tun daga rabu ta bari in sa safa sai ya shafa, kayan koda kan ta farka tana buɗe ya ce a'a a wannan lokacin wanki. Idan ka zo alwala da hufiya kafarka to ka ce ka cire kuma ka wanke, ya ce ba shi ne bi ba ka yi shafa shi ne bi, halin da ka samu kanka ciki a cikin alwala shi ne hali mafi dacewa. In kafa na buɗe al'aula shi ne mai al-ghuslu, idan kuma kafa na rufe al'aula shi ne mai al-mashu, da haka idan kafarka na buɗe kar ka kallafa kanka sa wanke ka yi shafa har kawai dangane gabas sun kai dandamin gabar al'ad suke sallar goma lokacin da bai wani musu ba wani wancan alwallar da za ka yi ta farko dai lokacin da ka sa kafar kafin alwallar ta warware ka tana cikin tsarki dama. Ya ce ya halatta, amma mafi kyau shi ne kawai. Na fahimci shi. Ya ce duk da cewa abin da ya fi shi ne wankewa, ya halatta ya sa hukun ya shafa a kai. Ni sa hukun shi ke da ya halatta. Wace? Cewa me, me kace kai? Ai shi ne, duk da maganar da yake, ai ana maganar wanne ya fi kuma ya halatta ɗan ko bai halatta ba. Ku gane bambancin. Abin da ya fi shi ne ya me, ya wanke. Idan ya sa hukun ya shafa ya halatta ko bai halatta ba. To, amma wancan shi ne aula. Ai za ku daina. وعن أبي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسجد على الخفين أخرجه مسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنكره حديث علي بن أبي طالب Allah ta kare da gareci kale shi da alan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama salasata ayyamin wa layali yahunna lil musafir. Annabi ya kayyade kwanaki uku, yini uku da dararen su lil musafiri dangane da matafiyi, wa yawman wa laylatan da yini da dare kuma lil muqimi dangane da mazaunin gida. Yace ya'ani bil mashi ala al-khufayn, abin da yake nufi wato dangane da shafa a kan hukumi, bilmashi ala hukumi dangane da shafa a kan hukumi. Kun fahimta da kyau? Wato matafiyi har kwana uku zai yi, wannan dama hadisi ya riga gaba. Mazaunin gida fa yaumun wa laila, yini da me da dare. To wannan yini da dare din daga yau ce zai fara. Mun sai dai yi ne daga fitowar harfitar zuwa fasowar rana shi ne niko, dare kuma daga fasowar rana zuwa mai. To, shi ne dare. To, wannan ake suke kome, shi da suka ce a'a, lissafi zai fara daga lokacin da alwalar farko ta kama ka bayan ka sa hutu. Kun fahimta da kyau? Yanzu misali, da safe na yi alwala na sa hutu na fita wurin aiki, sai na zo azzahar. Bayan sai alwalan farko da ta kama ne bayan sahu, sai dai shafa, to zan yi ta shafa har iya zuwa gobe da azzahar, sannan lokacin da aka bani ya kare. Ba zan ce ba in na yi wannan yinin, na yi wannan daren gobe da safe ko ban da wannan, a'a har sai wannan ya ke wani. Ina fatan ku yanta, muƙaddara da na tashi da safe na yi alwala na sahu. Alwala ta ba ta karye ba, na yini na yi azahar da yake suna nan, na yi la'asar da yake suna nan, sai na zo magariba sai ta karye, kaga zai shafa a kan hukumi. To har sai gobewar haka ina ta shafa a kan hukumi ke, kaga a wannan na samu yini nawa kenan, biyu da dare daya. Saboda ka'ida shi ne yinin na farawa, kirgin yinin na farawa daga lokacin da kai alwalan farko. Bayan ka sa hufi da jiki za ka fara girgin yinin. Kun fahimta da kyau? To kuma suka ce babban dalilin da ke nuna shafa a kan hufi ba lallai ba ne ba ya kasance ka shafe duka kafa, ake shafa wani bangare na hufi shi ne zaman kafa. Don an ce almasu alal kumfaini, ba a ce ba almasu bil kumfaini. Da bi aka ce ya zanto sai ka shafe ina. Ko ina da kuka, amma tun da aka ce ala duk inda ka shafa ko da bangare ɗaya ne ya wadatar. Shi ne suka ce kaga wajen shafar kai shi yasa maganar malikiya ta fi kowace magana ƙarfi. Da Allah ce famtu hu bi ruhi. Bi ruhi su kun suka ce alba'u lil lisan. Kenan sai an shafa masku jami'in ra'as ke ba ba'dur ra'as ba. Da ya ce famtu hu ala ruhi kun sai ya zanto ko ina ka ɗan shafa ya wadatar ba sai ka shafe kai gaba ɗaya. Kun fahimta da kyau? wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi. Wa an Thauban radiyallahu an qala ba'atha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sariyatan fa amarahum an yanqahu ala al-aqa'ib ya'ni al-ama'ima wat-tasaqina ya'ni al-sifaf rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahhahahu al-Hakim. Wannan hadisi an karɓo shi daga Thauban ibn Jahdar ko ibn Hujjud. Thauban asalin sa bawa ne aka kamo shi, wato a farautattun yanki ne, ribar mutu aka wajen yaki, sai ya shiga karkashin Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin bawa, sai Annabi ya yantar da shi ya ba shi kashi. Daga nan ya zanto mai hidima ga Annabi, ya kasance tare da Annabi har zuwa lokacin da Annabi ya bar duniya. Thauban yake cewa ba aka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sariyatan, yace Annabi ya aika da wata karamar runduna. Idan an ce sariya, ita ce dukkan wata karamar runduna, ba babban rundunar yaki ba. Ga babban rundunar yaki sai a ware wani adadi kaɗan a tura ko wani aiki, to ita ce ake kira sariya a Larabci. Amma malaman da suke bincike akan sira da mazazi, su suna da istilahin su. Yaran su shine idan sun ce sariya, dukkan rundunar yakin da Annabi bayar, idan sun ce kazuwa kuma, to dukkan yakin da Annabi ya halarta da kansa. To kaga nan Annabi ya aika da sariya rundunar yakin da shi bayar da shi. Annabi sallam ya aika da wata rundunar yaki wanda shi bayar da shi. Fa amarahum, sai ya umarce su, an yamsahu ala asa'ib, cewa ya halarta su yi shafa a kan raunin su. Wattasakhina, kuma ya halarta su yi shafa a kan attasakhina, wato huffin su. Shine sai al-asa'ib ya'ni al-ama'im, yana nufin al-ama'im sune al-asa'ib, wato raunin ke. Kamar yadda at-tasakhin ya'ni al-khifaf, yana nufin huffi. Al-asa'ib jam'i ne na isaba, isaba ita ce al-imama. Al-ama'im al-asa'ib, al-imama al-isaba, kaga wazanan wa ma'ana, wazanan su daya ma'anan su daya. Amma at-tasakhin jam'i ne na taskan, da yawa sa'un fataha. Taskan kuma shi ne al-khuffu, wato hufi kenan. Tasakhin ya zama jam'in sa al-khifaf. Annabi ya yi umarni ga sahabbai cewa ya halatta idan kuka zo yin alwala, idan ka zo shafar kai, ya halatta ka yi shafa a kan rawaninka. Matuƙar kanka da rawani ba sai ka cire rawanin ba, sai ka yi shafa a kansa ya wadatar. Idan ka zo kafa, in dai dama lokacin da ka sa hukun kana da wala, ya halatta ka yi shafa a kan wannan. Suka ce amar Annabi ya umarce su. To dukkan umarni ku koyi zama wajibi ko mustahabi. Shine suka ce abin da ya hana umarni ya zama wajibi a nan gurin, shine muna da dalilai na hadisin da suke nuna rahusa ce ita shafa ba wajibi ba ne. Da mun ɗauki wannan hadisi kadai, da sai mu ce shafa a kan hukun ya zama wajibi, amma ba wajibi ba ne. Rahusa ce shari'a ta ba, idan shari'a ta ba da rahusa, kuma tana so mutum ya karɓa ya yanke ne. Wannan hadisi rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahhahahu al-Hakim. وعن عمر رضي الله عنهما موقوفا وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن انس مرفوعا اذا توضا احدكم ولجس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من الجنابه اخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. يتي وعن عمر موقوفا, an karɓo hadisi daga Umar a matsayin sa na mawqufi, wa Anas marfu'an, amma daga Anas kuma an karɓo shi a matsayin marfu'i. Idan shi hadisi marfu'i wanda aka dingina shi zuwa ga Annabi ya ce, maganar Annabi ko aikinsa ko abin da aka yi a gabansa bai hana ba, sai a ce wannan hadisi ne marfu'i. Wa ma udhifa lin nabil marfu'u وما لتابعه والمقصوم كما يدمي بالكولية أيضا. أما إذا أنت حديثي موقوفي أبين دعك جنجنا ما صحابي أتي صحابي وانا ياتي كذا كو صحابي وانا يائك كذا أيك صحابي كو مغنى ba tare da ya ce annabi ya ce ba, to irin wannan shine hadisi mawqufi. Shine mai mawqufi ya ce wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun sukin. Yace duk abin da ka jingina wa sahabi na magana ko aiki, to shine ake kira hadisi mawqufi. To kenan wannan hadisi yana da riwaya biyu. Riwayar su ta farko marwaita suka ce Umar ne ya faɗa da kansa, sai zan tuka bari su hadin su kenan ko. Riwaya ta biyu suka ce Anas dan Malik ya ce annabi ya ce, wato sai zan tuka magana ce daga wajen nan daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan ce mawqufi daga sahabi, marfu'i kuma daga annabi. To duk riwayoyin guda biyu shine ya haɗa su gaba ɗaya. Abinda dai hadisin ke cewa idza tawaffa ahadukum, idan ɗayan ku yi alwala, wanda bi sa kufai kuma ya sa hufinsa biyu, wani yan sa alaihi ba, to in ya zo sai shafa a kansu ba sai ya wanke ba. Wani yi salli fi ba, kuma ya salla da su, wala ya salla a huma in sha'a, kar ya ce zai cire su in har ya ga dama haka da. Suka ce abin da muke bukata a wannan hadisi ko fa'ida ba kuwa a wannan hadisi lafazin in sha'a. Sai yake nuna mana ashe shafa a kan hukki ba wajibi bane ba, tun da an ce mai insha'a in ya ga dama. Idan ku yi ga dama ya cire hukun sai wanke kafar, a lola su zai goma dai ba, in kuma yi shafa ba a lola ku illa min al-janaba, kuma ce sai dai fa in janaba ne mutum ke ji to fa dole ne ba magana shafa, dole sai ya wanke kafar sai dole sai ya cire ya yi wanka. Wani hadisi a tare da Hujjar Sunni والحاكم وصححه. حديث نقبه عن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثه ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليله اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما. وعن ابي بكر an karɓo daga Abi Bakra shine Nufai ibn al-Harith radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabawan da suka gare shi yace annahu rakkata lil musafiri, annabi yayi rangume ga matafiyi salatata ayyamin wa layalihi, yini uku da dararan su, walil muqimi yawman wa layla, ya yi ran gobe ga mazaunin gida na yini ɗaya da dare ɗaya. Yi za ta tsahara ku na bisa kufai, idan har ya alwala ya zai sa hukunsa an yamsa a alaihi, to sai ya shafa a kan hukun lokacin da zai zai da alwala. Shi ne ran gobe da annabi, an gane ku? Wato kaga abinda da ku a cikin wannan hadisi wanda ba mu sani ba, annahu rakkasa, annabi ya yi ne ya yi ran gobe sai ya nuna shafa a kan hukki ba wajibi ba ne, rukusa ce annabi ba, rukusa ce da mutu ya gada ba ya aiki ne ba. Wani hadisi ne wato wanda yake ga yake a tsarin da zara su kuri wata haha wani kuzai, amma hadisi ne haka kamar yadda dalilai suka ba. Hadisi ne karshe a wannan babi wa an Ubay ibn Imara radiyallahu anhu annahu qala ya rasulallah amsahu al-khuffayn. Ubay ibn Imara yace ya tabbai annabi ya rasulullah ya ma'aikin Allah amsahu al-khuffayn, shin zai iya shafa a kan hukki guda biyu? Qala na'am, annabi ce eh, ka halatta ka yi. Qala yawman, yace har tsawon yini guda? Qala na'am, annabi ce eh. Qala wa yawmayn, yace har yini biyu ma? قال نعم يتئين. قال وثلاثة أيام هريني أكما؟ قال نعم وما جيت يتئين تدم ما قوين اللي بقدامه. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. حديثي نظري كم رهد رياسي يكاوش سودا كما لمن بسيكي بيان السواء ba wani kididdiga don zane da sa'ubi ko kwana goma ka yi ya halatta ka yi su shafa a kan ba. Me ya madogara su wannan hadisi? Ga shi ko hadisi ne su yi ce wale sabil kawi, an gane ko? wannan ibara ce wato wata jumla ce da malamai ke amfani da ita don nuna hadisi da yake da filin ta din kawai kuna nufin hadisin da yake wato ba hujja ba hujja ne shi ne abin da ya riga ya gabata a hadisi a fahimta da ku jumultacciyar magana shafa a kan hukumi menene hukuncinsa wajibi ko rusa rukusa ce shari'a ta baya wanda ya ga dama ya yi wanda ya ga dama ya bari shafa a kan hukumi rusa ce da ta shafi maza ta shafi mata ya halatta maza su yi ya halatta mata su yi matuƙar abin nan kuma hukumi shi ne dukkan abin suturcewa da zai iya da za ka sa a kafa ya rufe maka har zuwa idan sawo ko da wani irin sinadari a kai an yi shi da roba ne ko an yi shi da auduga ko an yi shi da fata duk halatta an gane ku sannan shafa a kan hukumi dangane da matafiyi har tsawon kwana uku aka ba shi dama yini da dare guda uku wannan duk da ya shafa matuƙar ba zama ba da gama shi ba dangane da mazaunin gida yini ɗaya da kwana ɗaya wato yini ɗaya da dare ɗaya ke wannan duk an ba su dama su yi shafa a kan hukumi sannan shafa a kan hukumi ɗin nan ana shafan saman hukumi ne ba a shafan ƙasan hukumi sannan idan aka ce shafa shine duk abin da ka yi ɗin nan ruwa za ka sa a hannunka ka yayyafa ka jika hannunka da ruwa sai ka shafi saman hukunka sawa'un ka fara daga dunduniya ka yi wajen yan yatsun kafa ko ka faro daga yan yatsun kafa ka zo wajen abin da ya shafi dunduniya ka zo wajen abin da ya shafi da sawu duk wanda ka yi cikin wannan yayi sannan hukunci ko da ya huje ko da ya tsage matuƙar yana nan yana ansa sunan hukunci ya halatta kai shafa a kansa sai dai in ya yi daga-daga ya fafarki ta yadda ba zai karɓa sunan hukumi ba to wannan ba za ka yi shafa a kansa dole sai dai ka cire shi kawai amma don wata ƴar tsaga kaɗan an gane ku wata kulewa kaɗan daga wajen dun duniya ya huje safa ta ɗan huje wajen yatsunka yatsa ɗaya ko yatsa biyu suna waje duk ya halatta kai shafa a kai an gane ku suka ce domin abinda ake kallo ya zanto hukumi ya rike mafilin jayen kafa ko da wani wuri ya bayyana saboda ya tsagewarsa ko saboda hujewarsa wannan babu komai ba zai hana ka yi shafa a kai ba da ya inda ya rufe da inda ya fito ina ya fi yawa matuƙar inda ya rufe nan ya fi yawa to inda ya fito ba zai cutar da kai ba suka ce ai wato yana halatta ga abu idan yana cikin taro saman abin da baya halatta a kansa shi kadai inda a ce wato an shi ba hukumi ga zuwa da zai kawai kafa amma tun da akwai shi kenan sai dai kai shafa a kai a da kake waɗannan su ne hadisin da suka fahimce mana hukunci shafa a kan wadanda su bismillah wa rahmatullahi darasin da ya wuce da aka ce ne dosir kuma ya kawo bi
wannan gamunu ne don yasa cikin kunnen dama na dama na cikin